الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يا جموع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو درم بيو غوطة رمضان هجرة منزل الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا دوبو ديا da ɗari hudu da talatin da bakwai, wanda ya zo daidai da daren bakwai ga watan shida 2016. Cikin ikon Allah da ƙaddarawansa, ga mu mun sake haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka na Binu Fodiyo wadda yake cikin garin Jalingo, masallacin da aka fi sani kuma da masallacin Dr. Ibrahim Jalo Muhammad. Mun hadu munasaba cikin wannan wata na Ramadan domin bude wannan karatu da wadda aka saba yi kowane shekara na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wadda malaminmu kuma shugaban wannan kungiya na Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna na Taraba State, kuma shugaban malamai na wannan kungiya mai albarka na kasa, kuma director seminar na kasa. Insha Allah yanzu zamu ainihin bada wannan abun magana ga ainihin doctor domin yayi jawabai na ainihin bude wannan karatu ko kuma tafsiri na wannan shekara. Allah subhanahu wa ta'ala, muna roƙon shi kamar yadda ya nuna mana farkon wannan wata lami lafiya, kuma ya nuna mana karshensa. Dukan abun alheri da ke cikin wannan watan ya Allah ka ba mu shi, kuma sharri muna roƙon Allah ya ainihin kare mu da shi. Doctor, bismillah.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أولا درينا ثلاثة درن بيو قوة رمضان hijira 1437 wanda ya dace da daren bakwai ga watan June, Huzairan shekara 2016. Allah madaukakin sarki da ikonsa da minnarsa ya ba mu dama mun halarci wannan wata na Ramadan, mun kuma samu damar sake haduwa insha Allah ta'ala saboda sauraron Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan masallaci namu, masallacin Uthman bin Fodiyo da ke nan Jalingo. Saboda sauraron Al-Qur'ani mai girma da kuma fassararsa ko tafsirinsa, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa a wannan majalisi namu na tafsiri, ya taimake mu ya ba mu ikon yin aiki da dokokinsa da za mu saurara mu hannu daga abubuwan da ya hana mu aikatawa, muyi cikin zabura da annashuwa da jin dadi ga dukkan abin da yace muyi. Allah ya taimake mu. Kafin mu fara wannan tafsiri yana da kyau mai wasu bayanai. Waɗannan bayanai saƙonni ne daga uwar ƙungiya ta jama'atu Izaratul Bid'a wa Iqamatus Sunnah. Kamar yadda aka sani mako da ya wuce an yi semina ta ƙasa Kaduna, garin Kaduna, kuma an yi taro na shugabannin kungiya na ƙasa ƙarƙashin jagorancin babban shugaba Sheikh Abdullahi Balalau, da kuma shugabannin jihohi. A tattauna lamura da yawa na abin da ya shafi maslahar tafiyar da wannan da'awa zuwa ga littafin Allah da kuma sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. A wannan zama an ƙara tunatar da ɗanwa masu tafsiri irin muhimmancin wannan aiki nasu na sanya littafin Allah a gaba, karanta shi, da kuma yi wa al'umma da suke sauraro bayanin ga abin da Allah ya ce, ga abin da manzon Allah ya ce. Wannan aiki ne wanda yake babba, domin mutumin da ya tsaya ko ya zauna ya fuskanci mutane ya buɗe Al-Qur'ani mai girma, kamar yana wakiltar Allah ne madaukakin sarki, yana wakiltar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wannan aiki ne babba, shi yasa bujumin malami Ibn Qayyim al-Jawziyya ya yi wani littafi na musamman da ya sanya masa Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Littafi ne cikin volume ɗaya har hudu, ya yi shi domin faɗakar da masu irin wannan aiki na da'awa na bayanin Al-Qur'ani wa al'umma, bayanin sunnonin manzon Allah, hadisan manzon Allah ga al'umma. Ya kira su da cewa su ne al-muwaqqi'una an rabbil alamin, kamar mutanen da suke sanya hannu, suke sanya signature a matsayin suna wakiltan Allah maɗaukakin sarki. Domin duk abin da za a faɗa kashi 90 cikin 100 za ka ce Allah ne ya ce ko manzon Allah ne ya ce. Yan kaɗan ne za a ce ba mu da nassi, ladan iyaka muna gani ana iya kiyasta wannan matsala a kan matsalar da nassin ta ya zo cikin Al-Qur'ani ko cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda dalilai kaza da kaza, saboda yadda suke kama a ɓangarori kaza da kaza. Saboda haka masu tafsiri ne ma zan yi amfani da wannan dama domin wannan munasaba ta buɗe wannan karatu. Akwai da yawa daga cikin abokai ƴan uwa waɗanda suke da majalisun tafsirai, wasu da rana, wasu da lokuta daban-daban dai. Wannan aiki ne babba, dole a sanya tsoron Allah, kuma kowa kada ya wuce gona da iri, kada wani wato ya yi wa addini karambani abinda bai sani bai ce ya sani. Wannan ba daidai ba ne. Babu wani mutum guda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da zai ce ya san komi da komi ko ya san dukkan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi ba wani abin da bai sani ba kuma kamar da Hausawa suke cewa dan Adam tare yake ba ya shiga goma wannan kaida haka take tana da karfi sosai a imama da yawa manya-manyan maluma irin su Imam Malik irin su Imam Shafi'i Imam Ahmad Imam Abu Hanifa Auza'i da Layth da sauransu ba dukkan ilmai ne suka sani ba ko su hadisai da ba su sani ba wannan al'amari ne wanda yake tabbace za ka fahimci haka daga manganunsu da irin abubuwa da suka faru a majalisunsu saboda haka duk abin da mutum bai sani ba kada ya karambanin cewa ya sani domin Allah shi ne abin tsoro da'a wa Allah shi ne iya dukkan wani alheri ba aibi ba ne amma ka tambaya akan wani al'amari da baka sani ba ka ce baka sani ba wai sai ka duba sai ka karanta sai ka bincika sai ka tattauna da wasu abokai wasu malumanka ko wasu abokanka babu wani laifi a ciki amma aibi ne abinda baka sani ba kaga cewa kawai kai don kada a ce baka sani ba kai ƙarya wannan aibi ne sosai to jagorancin wannan kungiya ta jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamati Sunna kungiyar da'awa ba kungiyar tara girman kai ba ko neman cewa mun fi kowa iyawa bukatar mu a bauta wa Allah a yi ibada kamar yadda annabi sallallahu ta'ala wa sallam ya ce a yi ibada a yi kuduri a yi aqida kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi aqida a yi mu'amala kamar yadda annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce a yi mu'amala wannan shine aikin wannan kungiya don haka aka fa wannan kungiya muna kuma fata Allah ya taimake mu wannan ya zamanto shine aikin mu da ma waɗanda za su zo bayan mutuwar abu na biyu kusan wannan kungiya tana faɗaɗa ayyukan da'awa saboda tafiya da zamani tana ƙoƙari ta ga cewa ta fa'idantu da irin abubuwan da zamani ya kawo masu amfanin gaske wannan shi yasa kungiyar nan tana da gidajen TV ga Sunna TV ga Manara TV ga Manara Radio Manara Radio duk da yake ba awa 24 bane awa biyu ne cikin awa 24 amma yana da amfani da yawa shi ma kusan amfani da waɗannan kafofi yana taimakon jama'a da yawa wanda suka mallaki na'urorin kallo yana amfanar da su suna cikin ɗakunansu suna ga irin wa'azzuka da maluma daban-daban suke gabatarwa suna fa'idantuwa da fa'idoji da yawa da maluma da ƙwararru cikin wasu fannunnuka wanda ba dole bane ya zamanto mu ba sharatan abu ba ne da suka shafi shari'a kai tsaye amma dai natijar suna taimakawa shari'a amma wannan lamura kun sani suna cin kuɗi miliyoyi kungiyar nan ba wai wani kuɗi ta yi tattalinsa wasu miliyoyi ne yanzu ta yi tattali miliyoyi ko biliyoyi amma dai ta dogara ne da Allah da abin da ke hannunta kuma tana ganin cewa wa kulli malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun idan dai saboda Allah za ku yi idan dai don taimakon al'umma ne za ku yi insha Allah ta'ala Allah zai muku jagora wayannan kafofin yaɗa labarai suna bukatan kuɗi da yawa kuma al'amura ne ba wai kawai daga nan Najeriya shikenan ta'amulin sai kare ba misali Manara muna da studio nan Abuja nan ne headquarter nan Najeriya da abinda muka yi za mu tura kai tsaye zuwa ga ofishin mu dake Khartoum Sudan wanda da license din gwamnatin Sudan da kitan muka samu license saboda wahalan samu sanan Najeriya kamar da aka sani can ma'aikatu muke biya muna da office ma'aikatu ake biya cikin dola wasu ma'aikatun mu da suke nan Najeriya ma ba dan Najeriyan bane duka da dola ake biyan su inda ake harba duk wannan al'amura can Cyprus da kaman gidan radio can Spain duka da dola muke biya to kun ga yadda naira ta yi kafa saboda haka dole abubuwan da aka tsara lokaci guda dole al'amura sun dan abin nan wannan shi yasa kungiyar tana bukatan kuɗi wanda da ba ta yi tsammanin za ta bukata irin wannan lokaci ba aka shawarta aga cewa yana da kyau a samu kowane mutum da za a ce mutum 100,000 za su ba da 1,000 za a samu menene miliyan 100 domin bukata saboda irin wannan yanayi da faduwar naira ya sa muna bukatan miliyan 150 da da baya cikin lissafin saboda haka muka aka tsayar cewa a nemi yan uwa cewa kowa da zai yi kokari ya ba da naira 1,000 a samu kuma yawan masu bayarwa din nan kamar da nace 100,000 za mu samu nawa za mu samu miliyan 100 aka samu 150 za mu samu miliyan 150 kudi yana da yawa amma kuma in aka kyautata niyya za ka cewa an ba da su ba tare da mutane sun sha wahala sosai ba to saboda haka wannan tsari an fara shi wasu take tun daga can Kaduna sun aika jihohi sun fara wasu kuma suka ce sai kamar irin wannan rana ta yau mu ma a wannan rana ta yau yanzu muna gabatar da wannan tsari a wannan masallaci duk kuma inda yan uwa suke a nan Taraba insha Allah a ranar tafsiri duk inda majalisar tafsiri take an fara wannan tsari kuma za a ci gaba da kokari a ga har zuwa ƙarshen Ramadan kowa ya yi kokari don ubangijinsa don taimakawa da'awa domin mai taimakon da'awa tun daga nan duniya za a ga cewa mutane sun damu da shi ana maganar Muhammad Ali kun ga duk an zo maganar yabonsa tun lokacin da ya karɓi musulunci yana shekara 20 da dan shekara 22 yake kokari yake lura da musuluncin nan har yazo ya bar wannan aikin nasa na abinda ake kira menene ya koma harkokin da awa yake harkokin addini yake wannan ba abin da yake kara masa face me face farin jini da addu'o'in mutanen kirki na duniya gabaɗaya yanzu a sallar janazar sa da za a yi juma'a mai zuwa ba mu san irin mutanen da za su taru ba shugabannin kasashe yanzu nake jin ma shugaban Turkiya shi ma zai halarci janaiza saboda haka aikin kwarai tun daga nan duniya ma mutum zai fara ganin sakayyar saboda haka muna fatan Allah ya taimake mu wasu za ka sana da iyalai da yawa sai ai kokari a bayarwa mata su taimaka ya wasu wanda ba su da abin nan su bayar misali yanzu ni muna da yaya wajen 30 da wani abu akwai iyalai na nufin matan aure a ne ne to duk kowa zai ba da iya abin da zai bayar a mata na sun taimaka kaga sun bada wannan yayi kuma kafin watakila bai yau da sun ba an samu uku daga cikin su sun bada dubu da suka ce a buce da su kuma ina ga wannan ba shine iyaka ba za su kara domin dubu ɗaya da muka ce dubu ɗayan nan mafi karanci kenan akwai wani wanda ke da niyya da yawa yana iya bayarwa fiye da abin nan domin koran da aka gabatar da shi a babban taro na Kaduna ina ji a lokaci guda ba a tashi ba sai da muka tara fiye da naira 300 to duk wata munasaba da ya bayarwa ake yi ko shekaran jiya da muka zanna da shugabannin kungiya mutum biyu ina ga mutane sun dan bayar ne ma na dan ba da wani abu na san yan uwa da muka tafi da su sun ba da wani abu yanzu ma a nan yanzu zan ba da 20,000 akwai 3,000 daga wasu iyalena kaga zan ba da 23,000 yanzu ban san abin da alarama zai bayar ba nawa za ka bayar alarama na'am to alarama ma zai ba da 5,000 kamar da muka gaya muku mu fa yanzu wannan ni dai ba wai ya kace kenan ba duran da wata fursa ta samu kafin Ramadan nan ya kare zan yi ta bayarwa insha Allah muna fata Allah ya taimake mu committing abin nan committing layya wanda ne karkashin Malam Abdullahi Malam Abdullahi mai martaba shi zai shugabanci wannan da membobin sa ina an ga kowani member a cikin ku ga 23,000 ana yawa muna fata Allah ya taimake mu abu na uku na karshe shine mu yi amfani da wannan dama da muke ciki na wannan wata mai alfurma mai yawan daraja watan alheri watan azumi da sallah da ayyukan alheri da sadaka tare da zumunta kyautatawa makwabta da abokan zama da sauransu mu yi amfani da wannan dama da wannan wata da wannan dama da Allah ya ba mu ma'aikata aikin alheri mu sama wa kanmu mu tara wa kanmu alheri ba da za a yi kana aikata alheri kuma a ce ka taɓe nan duniya ma ballantana lahira uwa uwa ko mu yi ta addu'a wannan sabon jagoranci da muke da shi yanzu a Najeriya shugaban ƙasa mutum ne duk tarihinsa duk an shaida mutum ne mai kyakkyawan niyya mutum ne wanda ya damu da ƙasarsa mutum ne wanda ya damu da al'ummarsa tun yana ma saurayi lokacin da kowa zai ga cewa a lokaci ya kamata ya tara abin duniya don duk abin da zai ci yana jin daɗinsa ballantana kuma yanzu da ya kai shekaru wajen 73 mu ma da mu kai shekara 60 ba muna jin yanzu abubuwa da dama wani lokaci kana ci baka jin daɗin su saboda haka wannan mu muna ga wata kyauta ce illa daga Allah samun jagorancin irin wannan mutumi a irin wannan lokaci amma kun sani tarihin duniya haka yake ko zamanin annabawa idan Allah ya aiko su dole za a samu su shedanu da suke kokarin su horore abin da suka zo da shi ballantana kuma a irin wannan zamani ko a irin wannan mulki saboda ga dole za a samu wani bukatarsa shine a wargaza kasar ko da shi ba zai ji daɗi ba irin dai wannan kyakkyawar niyya ta a gina Najeriya a gina jama'ar Najeriya a sanya su a turba da za ta amfane su ya zamanto komai ka'ida za a bi yanzu ku duba duk kwarewarka da certificate ɗinka za ka nemi aiki wai ba za ka iya zuwa kawai hankalinka ba zai kwanta ba ka ce ka gabatar takardar nema sai ka ta makafa abun ya zama ka'ida wannan ba daidai ba ne musiba ce ashe yanzu cancanta ba zai sa ka samu abin da ya kamata ba sai da alfurma kullum wannan ba daidai ba ne ai musiba ce a kafa to irin wannan abubuwa duka yana ana bukatar a koya abin nan a koya wa mutane ashe yanzu kai ba za ka ci ba ko ba za ka sha ba sai ka dogara da wani a'a ana son a gyara ƙasar ta yadda za a ce kowa yana da irin hanya da zai iya samu ba a cewa kowa sai ya zamanto mai arziki babu wannan a duniya amma dai alal akalli ya zamanto zamantakewar ta zamanto akwai adalci a cikin ta wannan shine burin wannan bawan Allah yana sai sanya wato al'ummar wannan kasa a bisa turbar tarbiyya abinda zai amfane mu zai amfani yayan mu insha Allah ta'ala koda ko kafin abin ya tabbata saboda kasan tajima a bisa gurbata ko karkatar tarbiyya wata kila za a dan sha wahala don za a ji abin bambara kwai amma dai alheri ne aka yi hakuri saboda haka aiwa kasan mu fata alheri da addu'o'in alheri aiwa shugaban mu fatan alheri da addu'o'in alheri Allah ya bashi lafiya Allah ya kare shi daga sharrin masu sharri kowa ya riƙe irin wannan addu'a muna fata Allah ya taimake mu Allahumma bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-qur'anu هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن wannan shine watan Ramadan wanda aka saukar da Al-Qur'ani a cikin sa min al-lawhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadr daga lawhil mahfuz wannan tsararren allo babban allo da ba dukkan komai na cikin sa a rubuce a cikin wannan dare aka dauko Al-Qur'ani daga lauhul mahfuz ila sama'id dunya zuwa ga sama ta farko sama mafi kusa da mu fi lailatul qadr adaren lailatul qadri adaren nan mai daraja ko adaren daraja annabi alqur'ani daga lauhul mahfuz tungurungum dinsa aka kawo shi saman duniya a wani wuri da ake kira baitul izza kamar yadda wasu masu tafsirai suka ce shi alkur'ani nan fihi hudan akwai wata irin shiriya cikinsa halin wato hudan din nan a matsayin hali wato alhali akwai wata irin shiriya cikinsa haka aka sauko da shi daga lauhul mahfuz zuwa saman farko هاديا من الضلالة ينا ما يشرير دا الأمي متاني دا الجنو ينا ما يشرير دا سو قبار متى ينا ما يشرير دا سو زوا قينا زوا قشرير واتهودا للناس شرياتي قمتاني شيء القرآن وبينات سا sannan kuma shi alqur'ani ba wani abu bane ya tattara a wa bayyinatin ayatin wadihatin min alhuda ayoyi ne bayyanannu na shari'a mimma yahdi ila alhaqi wa daga cikin abubuwan da ke shiryar da mutane da aljanu zuwa ga gaskiya min al-akam na da hukunce hukunce wa min al-furqan da kuma na daga abinda ake kira al-furqan wato ma yufarriqu mimma yufarriqu bayna al-haqqi wal batil abubuwan da an aka bayyana su sai ga cewa sun bayyana maka lalle ga inda gaskiya take sannan kuma ga inda ƙarya take saboda haka ko dai kai wa kanka qiyamul layli ka bi gaskiyar ka samu aljanna ka samu kikkiawan sakayya wurin ubangiji ko kuma ka yarda shaytan ya ja ka kai akasin haka wanda akasin haka shine samun sakayya wato ko mummunan sakayya shine shiga wuta Allah ya tsare wannan shine alqur'ani wannan ita ce sifar alqur'ani to a cikin ramadan innan ne watan ramadan aka saukar da wannan littafi mai daraja wanda ke kunshe da irin wa'innan lamura matukar kima faman shahida minkum ash-shahra ma'ana shahida din nan ai faman hadara duk wani wanda ya halarci watan azumin nan daga cikin ku wa huwa sahihun alhali yana lafiyayye to fa yasum ya azumci wannan azumi ai amrun bi wujubi siyami alayhi ko abin nan amrun bi wujubi sawmi alayhi fa yasum din nan wato umurni ne na wajibcin azumi akan dukkan wani wanda yake baligi lafiyayye da watan Ramadan ya tsaya ko jinjirin watan Ramadan ya tsaya kuma yana nan a irin wannan hali da muka sifanta na cewa yana lafiyayye baligi wanda ya cika dukkan sharuɗa da azumi zai wajabta a kansa malam ya ce wato shehi mushek abubakar mahmud dumi ya ce wa bayyanati sunnatu an awwal ash-shahri yathbutu bi ru'yati al-adlayn aw jama'atin muqtafidatin lil hilal wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sun bayyanar da cewa farkon watan ramadan yana bayyana ne bi ru'yati al-adlayn da ganin adalai biyu mutum biyu da shari'a ta amince da hankalinsu ta amince da dabi'arsu in suka ce sun ga wata to shikenan farkon ramadan na tabbata da maganarsu aw jama'atin muttafida ko kuma mutane da yawa ko daga cikinsu akwai mutanen da ba za a sifanta su da cewa adalai ba amma kuma suna da yawa sai da wuya a ce za su haɗa baki domin faɗin abinda suka faɗa to tabbatar wata ko a ce jinjirin wata ko ganin jinjirin wata ba zai tabbata ba sai da adalai biyu wannan matsala ce filafiya ba wai dukkan maluma ba ne suke faɗin wannan magana akwai wanda suke ganin cewa shaidar adali ɗaya ma tana isa amma wasu suna cewa sai sun kai biyu zuwa sama in biyu ne babu laifin adalai ne ko kuma mutane ne da yawa wannan ita ce masabar malikiya wato anan kamar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya rinjayar da masabar malikiya ne wannan ita ce masabar malikiya ita ce kuma masabar Imam al-Auza'i ita ce masabar Ishaq ibn Rahuwiya su anan sun yi amfani da kiyasi ne masu wannan masaba cewa jinjirin watan Ramadan ba zai tabbata da shedar mutum ɗaya ba sai da shedar mutum biyu zuwa sama ba da nafsi suka yi aiki ba anan sun yi aiki ne da kiyasi nafsi ya zo cewa jinjirin watan shawwal ba zai tabbata ba abinda za a fahimta daga nafsin kenan sai da shedar adilai biyu ko zuwa sama amma nafsi bai zo da wannan siga ba a wurin tabbatar jinjirin watan ramadan sai suka kiyasta jinjirin tabbatar jinjirin watan ramadan akan me akan abinda jinjirin watan shawwal ke tabbata amma mafi yawa maluma sun tafi akan cewa jinjirin watan ramadan yana tabbata da shedar mutum guda ma kawai wanda yace masabar abdullahi ibn al-mubarak ita ce masabar imam ahmad kuma wannan masaba ko daya ce ko wani fatawa ne daga cikin fatawoyi na imam shafi'i kuma wannan ita ce masabar imam abu hanifa idan dai wato sama tana da gajimare hujjar sun yi hujja ne da nafsi malikiya da su imam al-auza'i da su ishaq ibn rahuya da kauli ɗaya daga cikin kauluka biyu na shafi'i su sun yi hujja ne da kiyasi su ko wa'innan sun yi hujja da nassin hadisin abdullahi dan abbas kamar yadda hakim ya ruwaito da isnadi sahihi daga abdullahi dan umar yana cewa tara annasu al-hilala mutane sun dubi wata sun nemi jinjirin watan ramadan fa akhbartu rasulullah anni ra'aytu sai na ba annabi labari cewa ni fa na ga jinjirin wata abdullahi dan umar kenan fa sama wa amara an-nasa bi siyami annabi sai ya azumi saboda labarin abdullahi dan umar kawai ba shi kadai ya nemi watan ba a madina abinda ake cewa duban fari sahabbai da yawa kowa ya yi ta kokari ya duba amma ba wanda ya gani sai abdullahi dan umar shi ɗaya ne kawai da kuma ya ba annabi labari annabi sai ya azumi da wannan labari nasa ya kuma umurci mutane dama shugaba shi yake da haƙƙin umurtan mutane shi ya samu a nan sarkin musulmi shi yake da haƙƙi shi yake da maganar ƙarshe cewa ganin wata ya tabbata a wuri na saboda haka ku musulmin Najeriya ku yi azumi ganin wata na shawwal ya tabbata a gare ni ku musulmin Najeriya ku ajiye azumi shi ne ka'ida baya wani ne zai koma gefe bai tana dan gurbi shi ma shugaban wasu mutane ne ya bada izini a azumi wannan ya kira sa jahilci da rashin sani inda musulunci ya sa a gaba kenan tun da ɗaya ƙaulin an dogara ne da kiyasi ɗaya ƙaulin kuma ya dogara ne da me da nassi wanda ya dogara da nassi tabbas maganar sa ita tafi ƙarfi amma duka sun yi ittifaki a watan shawwal saboda nassi ya zo sai an samu shaidu nawa biyu na to shi ne malai ya ce biru'yati al-adalaini dama nan kamar da muka ce malai ya zai masarar malikiya ne da wanda suke tare da malikiya aw jama'atin mustafidatin lil hilal aw bi kamal sha'ban 30 ko kuma da tikar sha'ban kwana 30 don wata bata wuce kwana 30 asali 29 amma yayu a samu abun ya kai 30 mun ce asali 29 ne don abin da zaka tare kira a sunna asharu 29 sai a ce wa in gumma ko wa in hubbi alaikum idan wa in gumma idan ya zama to an samu gajimare ba wanda ya ga watan to shikenan fa akmilu sha'bana 30 to sai ku cika sha'ban ku kaddara sha'ban din nan ya cika menene kwana 30 amma asali asharu 29 malai ta har yanzu wajibu sawmu ala من وصل إليه الخبر بذلك أزمنا وجبا قدوني واندلا بارن تبتر وتعد إنن دا قنن جماعة مستفيضة كود عدلي بيو to wanda duk labari yazo masa ya zaman to wajibi kenan me yayi azumi wala yura'a fi dhalika matali'un nujum malan yace ba a damuwa a cikin wannan na bambancin yanayi bambancin lokaci bambancin wuri wa biladul islam kulluha wahida za a dauka dukkan kasashen musulmi kamar dunkulilliyar kasa ce guda taban ita ma wannan matsala ta matsala ce kilafiya an fahimci abi saboda haka mala ya zabi wannan masaba akwai kaulin da ke cewa inna li kulli baladin matla'uhu wa li kulli baladin matla'ahu fala talzamu ru'yatu baladin أبنا بلدا آخر أربع بعودا أكو يوان دسكي غنين تيوا كوني كسا دسكي دجا غوران تنتنا مصمن تو تنا دكما إتا غنين تا غنين تا تنا دكي بانتتين غنين تا إتا دون وتا كسا تا غني بزي شافيتا وبزي زما بزي لزم تيتا با أكو كمان دسكي غنين رؤية أي بلد تلزم كل بلاد الأرض ولو تباعدت وكما نسكي غنين تيوا واتو غنين كساتيا ينا لزين تر دكا كساتي الدنيا إذا مونا ناجيريا وتتبت أولمو سشيكينا يا لزين تي نيجر يا لزين تي سو كامرون سو تشاد سو بنين سو توغو سو إناني كساتي مونا أفريكا كساتي آسيا ƙasashen turai ƙasashen america australia duka wa'innan akwai kuma wanda suke ganin cewa inna ru'yata ayi baladin talzamul balad alqariba minhu idan wata ya tabbata a ƙasa to duk ƙasashen da suke makwabtaka da shi abun zai lazumce su amma wanda ba sa kusa da shi abun ba zai lazumce su ba a gaskiyar lamari shine zance mafi inganci a nan shine kowane ƙasa ta zamanto tana da me tana da ganinta na musamman domin wannan shi yafi tafiya da menene da asalin wato abinda shari'a ta zo da shi shari'ar musulunci da ma da sauran shari'o'in annabawa sun ratayar da ayyukan ibada da irin yadda taurari ke jujjuyawa yadda lokuta ke tafiya misali an ce magariba tana wajaba me lokacin da rana ta faɗi tayin lokacin da rana za ta faɗi a jalingo dole ne a ce lokacin da rana take faɗo a dola ko dole ne a ce lokacin da rana take faɗuwa a Abuja misali a yau din nan da za ka yi googling ka je ka duba ka ga wato kalandar lokutan garuruwa na duniya gaba daya ka nemi jalingo za a baka timetable na lokacin da rana ke fita a jalingo da lokacin da rana ke faduwa a jalingo za ka ga cewa alfijir zai keto a jalingo yau din nan muna daren menene muna daren talata karfe 4 da minti 28 haka zai ci gaba da minti 28 talata laraba alhamis juma'a ina jin sai asabar ne zai fara juyawa ya kai minti karfe 4 da minti 29 da za ka dubi kalandar lokuta na duniya na garuruwan duniya gaba daya ka dubi ka ce na jalingo ke bukata za na maka cewa a jalingo rana za ta faɗi a yau karfe 6 da minti 28 daren talata dinnan dazu da litinin haka talata laraba za a kai 29 alhamis 29 daga juma'a karfe 6 da minti 30 asabar karfe 6 da minti 30 to saboda haka lokacin da rana take faduwa anan jalingo ba lokacin da suke faduwa a Abuja ba tsakanin mu da Abuja kai wajen kusan minti 15 misali tsakanin mu da Sokoto ya kai wajen kusan minti 30 tsakanin mu da Lagos ya kai wajen minti 30 misali idan kace yanzu kai yanzu kana nan kai mutumin jalingo saboda haka yanzu kace magariba muke yi saboda haka yanzu muna kiran sallar magariba mutanen dola ku sallar magariba kaga suka hana su ma sallah cikin lokaci don lokacin da neman wucewa don kafin rana ta fadi a jalingo za ta fadi a dola don suna gabal da mutanen Abuja suna yamma da mu mutanen Lagos suna yamma da mu mutanen Sokoto suna yamma da mu zaka sa su sallar magariba lokacin da magariba ba ta yi ba to haka shi kansa ganin wata din nan mutanen da suke gabashin duniya suna iya ganin watan tun da ganin wata ya danganta ne da yadda rana lokacin da ya mannu da rana amma rana ta dan tsere masa kadan ta dan fadi ta bar shi aka samu gap na wasu mintoci amma kuma rana ta fi shi sauri ku tuna yanzu mutanen da ke gabashin duniya irin su Japan irin su China irin su Indonesia irin su Malaysia tsakanin ma'awowi da yawa zai yi rana ta fadi a lokacin su ba su ga watan ba su ba su ga wata ba domin kamar yadda kuka ce lokacin rana tana faduwa wata tana faduwa saboda haka abun bai sa wani ya iya gani ba amma mutun da yake wannan awowin suna nan da yawa kuma rana ta dan fi sauri ta fi sauri saboda haka za a samu wannan gab kaga cewa mu da muke yammacin duniya kamar mu nan Najeriya ko wanda suke yammacin su Japan da China irin su Saudiya su ga watan alhali kuma mutanen gabas da su ba su gani ba to saboda haka abin a kiyasin harkokin addini da wayannan lokuta ya danganta ne ga ganin abun kuma idan aka samu nesa nisa tsakanin wuri da wuri dole ne a samu bambanci in ka ce duka zaka zo ka hada abin to gaskiya zaka saba wannan ka'idar shi yasa matsabar da take cewa kowane yanki da irin ganin watansu wannan shi yafi ko da ma babu nassi ballantana akwai nassin hadisin Quraib kamar yadda aka sani don mutanen Madina kamar yadda Ibn Abbas ya ce ganin mutanen Madina daban ganin mutanen Syria ko mutanen Sham daban gaskiya ne saboda tsakanin su akwai gap ana ya samu wa'innan su gani wa'innan ba su gani ba to amma dai anan malam ya zabi wannan mataba ta cewa wala yura'a fi dalika matali'un nujum wala matali'un nujum dinnan zamu ce gab da ake samu daga wuri zuwa wuri wato masaukar abin nan taurari wa biladul islam kulluha wahida wa man kana maridan wanda ya zamanto bai da lafiya ga wata ramadan ta tsaya amma kuma ban da lafiya ba zan iya yi ba ko ba da lafiya ba zan iya yi ba ko ba da lafiya ba za ta iya yi ba awala safari ko ko ina da lafiya amma kuma ina cikin tafiya ta kama ni ina cikin tafiya to ga sauki fa iddatun to akwai kidaya min ayamin ukhar sai a kirga wasu kwanuka matafi yana da dama kada ya azumi ya aji azumi ya ci gaba da cin abincinsa tunda matafi ne mara lafiya an bashi uzuri saboda haka ya aje azumi ya ci gaba da cin abincinsa yana da uzuri amma ya kirga kwanukan da ya sha bayan Ramadan in ya samu sauki bayan Ramadan ya gama tafiye tafiyansa to sai ya biya shine ma'ana fa'idatun min ayamin ukhra mala yace taqaddama mithluhu kwatankwacin wannan magana fa'idatun min ayamin ukhra in nan ta gabata a ayoyin da suka gabata amma kullu li Allah ya tawhama nasfuhu bi ta'mimi man shahida amma an sake maimaitawar nan don kada wani ya tsammanin cewa don an ce faman shahida duk wani wanda watan Ramadan ya halarci watan Ramadan wato watan Ramadan ta tsaya shi kuma yana nan to shikenan ya azumci watan kada wani ya ce saboda an ce duk wanda watan Ramadan ta tsaya ya azumci watan to in ba a ce faman kana minkum maridan ba to za a dauka a yanzu kam mara lafiya ma ba a dauke masa azumi ba a yanzu kam matafiyi ma ba a dauke masa azumi ba shi yasa aka saki karrawa wannan fa'idatun min ayyamin ukhra me yasa Allah ya mana wannan sauki yace matafiyi yana iya aje azumi mara lafiya an ba shi damar ya aje azumi me yasa Allah ya mana wannan sauki yuridullahu bikumul yusra saboda Allah na son mu ko na son ku ko wannan al'umma muhammadiyya yana son ku da sauki wala yuridu bikumul usra baya son ku da wahala ولذلك أباها لكم الفطرة في المرض وأن الشيطة يهل التامك شروة لتنع بنتي سبول التشيو والسفر وسبول التفيع ولكون ذلك في معنى الإلة أيضا للأمر بالصوم فقد أطف عليه ولتكمل العدة saboda akwai ma'anar umurni da azumi cikin wannan shi yasa aka dosana maganar da zamu faɗa yanzu a cikin ayar da aka ce wali tukmilul iddata bitakfifi wat tashdid Allah ya muku haka don yana son ku da sauki baya son ku da wahala kuma Allah ya ce abinda kuka sha ku biya don me wali tukmilul iddata don ku cika kuka idda domin idan matafiyi yayi tafiyan kwana 20 ya sha ruwa in aka ce bai kada ya cika shi a wannan shekaran ku azumin kwana 10 kenan kawai zai yi to ka kuma ai azumin wata daya yake yi shi bai yi ba saboda an sauke masa wasu lokuta kenan to ya cika yayi kwana 20 din haka nan ma mara lafi abin da ya sha shi ma ya kawo tukmilu din nan ana karanta shi ko a ce tukmilu bi takfif ko a ce tukammilu wa litukammilu al-idda duk irawo ina masu kyau ay idda ay idda ta sawmi ramadan wa litukabbiru allah kuma domin ku girmama allah ay inda ikmaliha lokacin da ga wannan abin nan cika abin nan kwanakin azumi a girmama allah ay kabbara a daren idi ay kabbara ranan idi a girmama Allah ala ma hadakum saboda nuna godiya akan irin shari'a da Allah madaukakin sarki wato ya muku ya ku wannan al'umma muhammadiyya ay arshadakum lima alimi dini ya koya muku yadda za ku yi addinin sai zaman to karbebe wa la'allakum tashkurun Allah muku irin wannan shari'a wacce take tattare da sauki babu tsanantawa don ku zaman to masu godiya ga Allah ala zalika akan wannan ni'ima malan yace walamma kana shahru ramadana shahru as-sawm da yake watan ramadan ya zan watane na azumi wa sharan mubarakan kuma ya zan watane mai albarka yurja fihi ijabatu du'a da ake neman amsawa mai addu'a du'ar sa sannan wa dhikrullahi tabaaraka wa ta'ala kuma ake tsammanin za a yawaita ambaton Allah a cikin sa saboda neman falala jawabuhu ala su'ali jama'atin annabiyya wato saboda wannan dalili sai Allah madaukakin sarki ya bada amsar da ake tsammanin wato wasu jama'a za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa qaribun rabbuna fa nunaji ubangijin nan namu kam kusa kusa yake ne saboda haka mu masa magana a hankali mu masa magana a hankali kamar maganar da mai ganawa ke yi da wanda yake ganawa da shi an ba'idun fa nunaji ko ku a nesa da mu yake sai mun daga murya mu kira shi in za mu kira shi فقال تعالى سلام عليك يا سيدي
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
وإذا سألك عبادي عني idan bayina suka tambaye ka labari na aiza aradu an yasaluni idan suka tambaye ka menene matsayina ta ya kamata a fiskance ni idan suna nufin su roke ni lokacin da suke son su roke ni to gaya musu fa inni lalle ni ay Allah ni Allah madaukakin sarki qaribun minhum bi ilmi ina kusa da su da sani na ina sanin abin da suke ciki فأخبرهم بذلك يا مصر يا منظر الله صلى الله عليه وسلم يا مصر أجيب دعوة الداعي كو الداعي إذا دعان يا مصر نئنا أمس كرا ما يكرا ألو اللوكة دي كراني دم يروكو ألوكة دي روكيني سان أمسا مصا بإنا لته ما سأل تهنجر مباشي أبن دي روكا كما كودا ba yanzu yanzu ba gurgurdan abin da yake maslaha gare shi kuma koda ba abin da yake gani shine zahirin abin da ya roka ba domin wani zai roke ta Allah ka azurta ni shi yana bukatan kuɗi ne kamar wani shi dama ya je aikin hajji ne ko ya je ne ko umra domin ya samu kuɗi maganan kuɗi ya dame shi saboda haka yana tsawafi yana cewa dai Allah ka azurta shi ka abin nan ya gama yana cewa dai Allah ka azurta ni bayan ya gama zai tafi sai tuna kar watakila ba a fahimce shi ba zai ce kudi fa kudi magana da bishin nan kudi kudi ya ubangiji so saboda haka ya yi Allah ya azurta shi da lafiya lafiya ya zama to shine mafi alheri gare shi ba kuɗin ba tsaban kuɗin nan wani zai mulki zai so alhali sharri ne Allah saboda yana son sai ya bashi wani alheri da ba amma dai ka'ida ce ujibu da'wata da'i idza da'ani ni ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni fal yastajibuli amma ga ya musu su bayin nan nawa su ma su amsa mini ai fal yastajibu li du'ai bitta'a su amsa mini kira na nema ta hanyar mini biyayya su bi dokoki na inda nace su tsaya ka su ketare abinda nace su yi iya iyawar su wali uminu ayadumu ala al-iman sannan su imani ma na su dawwama a bisa imani da ni da littafaina da annabawana da mala'ikuna da wutar da na halitta saboda masu taurin kai da aljannan da nayi saboda mutanen kirki la'allahum yarshidun in sun haka tabbas za zama to shiryayyu ayya ta dole wa rushdu huwa as-salam wa khilafu al-ghayy wa ad-dalal abinda ake nufi da rushd shine sala kyautatuwar hali sabani abinda ake kiransa al-ghayy wa ad-dalal halaka da bata malai yace sun maraja abin siyab bayan abin da muka saurara yanzu sai kuma tsarin ayoyin nan na alqur'ani ya dawo da mu ila al-kalami ala sawu zuwa ga magana kan azumi wa tamami ahkamihi da kuma cikar hukuncensa don mun fara magana azumi sai muka ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kamar wata jumla itirabiyya amma dai tana da alaka da azumi domin azumi lokaci ne na addu'a saboda ibada ce da ake yin ta a lokaci mai tsawo awa 22 ko wani abu mai kama da haka kusa da haka ko abin da ya zarci haka gurgudun wuri da kuma yanayi fa kala sai Allah ya ce na'am ko lokaci yayi alhamdulillahi to alhamdulillahi rabbil alamin muna fata abin da muka saurara mu amfanu da shi Allah ya taimake mu amfanu da shi amfanin sauraron abin nan karatun alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ke saurara shine aiki da shi to Allah ya azurta mu da yin aiki da abin da muke fara Allah ya taimake mu har kullum kuma yanzu an gaya mutane ne kowa da kowa kowa sai ga iyalansa da abokansa ai ta kawo wa dai mu gani ko ma nan tara ba za mu iya tara ko da